sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da ta ƙarshe a watan Oktoba 30 ga wata. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden yana birnin Rome inda yake halartar taron kasashe mafiya arziki a duniya. Dakarun 'yan tawayen Tigray na kasar Habasha sun faɗi yau Asabar cewa sun kwace birnin Jersey daga yankin Mamahara. Jiya Juma'a, hukumar abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da umarnin a yi amfani da rigakafin COVID-19 ta Pfizer BioNTech a kan yara 'yan shekaru 5-11.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa, sai a ji irin wainar da ake toyawa a cikin babban taron jam'iyyar PDP na ƙasa.
Ai maganin duk wasu abubuwa da suka kawo jam'iyya cikas, yanzu insha Allah yana tabbatar maka PDP ta nasu.
Mahukunta kuwa na ƙara jan hankalin jama'a a game da yaduwar annobar COVID-19 da matakan da suka kamata a ɗauka. Baya ga waɗannan, muna tafe da wasu rahotanni. Duk bayan waɗannan kuma, sai mu kawo muku shirin na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duka ma a kai ga sauraron waɗannan, sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden yana birnin Rome inda yake halartar taron kasashe mafiya arziki a duniya, wanda zai biyo bayan wani babban taron sauyin yanayi mai muhimmanci tare da tasiri mai yawa. Tun daga yau Asabar, za a gudanar taron kwanaki biyu na G20, inda shugabannin kasashe mafiya arziki a duniya za su tattauna batutuwan da suka shafi annoba da sauyin yanayi da kuma batutuwan da suka shafi tattalin arzikin duniya. Zai ci gaba da zuwa COP26, taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi na kwanaki biyu a Glasgow, Scotland, wanda zai fara ranar 1 ga watan Nuwamba. Yayin da shugaban ƙasar China Xi Jinping da takwaransa na Rasha Vladimir Putin ba su halarci kowanne daga cikin manyan tarukan biyu ba, Biden ne zai jagoranci taron kamar yadda mai ba da shawara kan harkokin ƙasa na Fadar White House Jake Sullivan ya shaida manema labarai a wannan makon. Dakarun 'yan tawayen Tigray na kasar Habasha sun faɗi yau Asabar cewa sun kwace babban birnin Jersey da ke yankin Amhara na Habasha, inda dubun-dubata 'yan ƙabilan Amhara suka nemi mafaka daga ɓarkewar faɗa. Mayakan sun fitattaki sojojin gwamnatin Habasha daga Jersey, inda suka nufi garin Kombolcha. Gacho Reda, kakakin ƙungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tauraron ɗan Adam daga wani wurin da ba a bayyana ba. Ya ce sojoji na Tigray sun kama sojojin Habasha da dama. Ligesi Tulu, mai magana da yawun gwamnatin Habasha, bai mayar da martani nan take ba kan bukatun yin sharhi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tabbatar da labarin daga bangaren kungiyar TPLF ba. Wani daraktan makaranta a Jersey ya ce ya ga sojojin Habasha suna ja da baya daga garin a safiyar yau Asabar zuwa Kombolcha, kuma babu wutar lantarki a fadin garin tun ranar Juma'a. Shi ma wani mazaunin garin na Jersey ya ce garin babu wutar lantarki, kuma sojojin tarayya sun fice. Dukansu sun ce sun ji mayakan na Tigray suna cikin garin, amma ba su gansu ba. Dukkan mazauna garin sun yi magana bisa sharaɗin a sake sunansu. Jiya Juma'a, hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da umarnin gaggawa na a yi amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer a kan yara 'yan shekaru 5-11. Hukumar ta FDA ta amince da yi wa yaran alluran kashi 1/3 na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya. yanzu da aka amince da yiwa yara rigakafin za su iya koma makaranta da wasu harkoki fiye da garkame su a gida suna karatu ba tare da ganin abokansu ba, inji Dr. Kausal Talat na Jami'ar Johns Hopkins a cewar Associated Press. Ta ƙara da cewa rigakafin za ta kare su, haka kuma zai kare al'umma baki daya. A ranar Talata, masu ba da shawara kan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa za ta fitar da cikakken bayani kan shawarwarinsu, haka kuma daraktan cibiyar shi ma ya ba da jawabinsa na ƙarshe.
Labaran duniya kashi na farko kenan, kamun a kai ga sauraron kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. A daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta PDP ke gudanar da babban taronta na ƙasa a birnin tarayya Abuja a yau Asabar, wasu rahotanni na bayyanar da inda taron ya maida gaba a game da waɗanda za su ja ragamar jam'iyyar da kuma shirin da jam'iyyar ke yi don tunkarar zaben 2023. Daga birnin tarayyar Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya ya bi muna diddigin abin da ke faruwa a wajen taron.
Yorci Ayu, wanda tsohon shugaban majalisar dattawa ne kuma minista a wajen ma'aikatu hudu, ya zama dan takara ne bayan janye masa da wasu manyan jam'iyyar irin su David Mark, Ibrahim Idris da Jerry Gana suka yi. PDP dai wacce ta fitar da akasarin mukamman bisa amincewar shiyoyi na son amfani da nasarar babban taron don shirin babban zaben 2023.
If the PDP says I should step down after the presidential candidate emerges and happens to be in the north, I'll be very glad to do so because what we want.
A zantawa sa da gidan talabijin na Arise, Ayo ya ce har da ya fara aiki a matsayin shugaban PDP, to a shirye yake dauko ne mataki na sadaukarwa ko saukani daga mukamin. In aka ce don PDP na son mika tikitin takarar shugaban kasa ga arewa ne. A ruwaito dan kwamitin babban taron gwamnan Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya ce kujeru uku kadai ake da masu hamayya, kuma na kokarin shawo kansu don samun matsaya. Mukamman sun hada da na mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu, ma'aji na kasa da kuma shugaban matasa. Fintiri ya kara da cewa ko da an zaɓi sabbin shugabannin ba za su fara aiki ba sai waɗanda ke jagorantar jam'iyyar na yanzu sun kammala wa'adinsu a ranar 9 ga watan Disamba. Tsohon shugaban jam'iyyar Bello Aliru ya ce yana da ƙwarin gwiwa da yardar Allah taron zai share wa PDP hanyar dawowa mulki.
Muna da hanyoyinmu da muke sasantawa tsakanin junanmu. Waɗannan hanyoyin su ne muka yi amfani da su, muka yi maganin duk wasu abubuwa da suka kawo jam'iyya cikas. Yanzu insha Allah ina tabbatar maka PDP ta natsu, duk shugabanninmu kansu ya haɗe. Abinda kawai muke jira lokacin zaɓe ya yi, in Allah ya nufa za mu kawo gwamnati kuma mutanen Najeriya za su ga canji.
Shi kuma shugaban PDP a guru Salisu Hadisu da ke cikin wakilan zaben ya nuna murnar samun mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa daga Yobe.
An samu consensus tsakanin Hajiya Inna da ambasada ta janye masa matsayin wannan kujera da yake nema ta mataimakin shugaban jama'iyya na Arewa gaba daya. Ba karamin namijin kwazo ta yi a kan yin haƙuri da ta yi ta janye wa ambasada Umar Iliada Magumba.
Salisu Hadisu, shin kun yi magana da Inna Ciro mane ko kuma kawai labari kuka ji cewa ta janye ta barwa ambasada da Magum?
Duk gaba ɗayansu ba wanda muka yi magana da shi a media muka ganin cewar sun zauna ta janye masa.
PDP wacce ta yi shekaru 16 a madafun iko na caccaka da APC da cewa ta bata wuri don kwarewar shugabanci na PDP, kwarewar adawa na APC. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta yi kira ga shugabannin sojan Sudan da suka yi juyin mulki da su gujewa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su iya yi a yau Asabar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya nemi a sake sunansa ne ya yi wannan kiran ga shugabannin sojojin Sudan ɗin yayin da yake yi wa manema labarai bayani. Tun ranar Litinin da sojojin suka kwace mulki, 'yan ƙasar ke gudanar da zanga-zangar neman maido da gwamnatin farar hula. Wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar tattakin miliyoyin mutane a yau Asabar bisa taken kufice. Jami'an tsaron sun kashe akalla mutane 9 ta harbin bindiga, haka kuma sun jikkata wasu 170 yayin zanga-zangar, a cewar kungiyar likitocin Sudan. Wasu 'yan kasar sun ji tsoron jami'an tsaron ka iya fadawa zanga-zanga da ake niyyar gudanarwa a yau Asabar, in ji Reuters. Dabban masu zanga-zanga a wata haramtacce kungiyar Islama sun yi tattaki zuwa Islamabad, babban birnin Pakistan, je Juma'a, kokarin ganin an sako shugabansu daga gidan yari. Haka kuma su tilastawa gwamnati ta kuwa jakadar kasar Faransa. Shugaban kungiyar Tehrik-i-Labbaik Pakistan, Sa'id Rizvi, ya kasance a gidan yari tun cikin watan Afrilu, lokacin da zanga-zangar kungiyar ta rikide ta zama tashin hankali. Kungiyar ta TLF ta fara neman a kori jakadar Faransa ne bayan da gwamnatin Faransa ta nuna goyon bayan ta ga dalilin da ake fitarwa lokaci-lokaci da take yin zanen batanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamarin da musulmai da dama ke kallo a matsayin cin mutunci ga manzon Allah. Haramtacciyar kungiyar ta fara zanga-zanga ne a Lahore a makon da ya gabata, amma ta yanke shawarar dannawa zuwa babban birnin kasar bayan da tattaunawa da gwamnati Chitra. A wani taron manema labarai a Islamabad jiya Juma'a, ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid ya ce an kashe 'yan sanda 4, haka kuma aka jikkata mutane 80 yayin aran gama da masu zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Masana a Najeriya kuwa na ganin cewar da mahukunta za su bayar da kwarin gwiwa wajen kyautata nazarin tarihi, da watakila zai taimaka wajen lalubo hanyoyi da magabata suka yi amfani da su wajen magance matsaloli da dama a wannan lokaci na rayuwarsu. An yi wannan ittifaƙin ne a lokacin da ƙungiyoyin addinin Musulunci a Najeriya suka haɗa wani taro domin zakulo tarihi da ayyukan daular Usmaniya don ilmantar da jama'a irin faɗi tashi da suka yi wajen kyautata rayuwar al'umma a lokacin rayuwarsu. Daga daular Usmaniyar, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Sanadi yana da amanar cewa idan al'ummomi suka san inda suka fito a baya, to za su samu sauƙin tunkara inda suka taso ma cikin nasara. Hakan bai rasa nasaba ga yadda ake koyar da darussan tarihi a makarantu a Najeriya, domin sanar da jama'a abin da ya faru a baya da yadda aka bi aka shawo kan matsalolin da suka addabi jama'a a wannan lokacin. Wannan lokacin da Najeriya ke fuskantar kalubale daban-daban waɗanda mahukunta na ɗaukar matakai na shawo kansu, amma abin ya buwaya, a cewar wani malamin addinin Musulunci a Najeriya, Muhammad Lawal Mai Doki, wanda ke shugabantar kwamitin tsara taron makon tunawa da Mujaddidi Usman Danfodio, ya ce tunatar da jama'a akan rayuwar magabata kan iya yin tasiri wajen shawo kan matsalolin da al'ummomi ke fuskanta a yanzu.
Idan muka duba yanzu, zalunci da sata da abinda ake ce kidnapping da masu kama da su sun yawa a cikin al'umma. Bisa ga wannan dalili, aka shirya lekcoci da taruka na tattaunawa a gidajen rediyo da kuma manyan malamai a cikin Najeriya da za su zo su yi bayanai akan wannan tafiya ta Mujaddidi Danfodio. Ya samu wannan ƙasa cikin rudani irin wanda muke da shi yanzu, na zalunci da rashin zama lafiya da cin amana da kuma shirka da bidiyoyi. Allah ya bashi iko da tsaya ma gaskiya da adalci. Aka kafa daula wadda ta kawo ci gaba a wajen ilimi, a wajen zama lafiya, a wajen tsaro.
To ko yaya masana ke kallon tasirin da tuna baya kan iya yi wajen shawo kan matsalolin zamani da ake ciki, musamman duba da tarihin jagororin daular Usmaniya? Farfesa Tukur Muhammad Baba masani ne akan halayyar dan Adam.
Binda muka sani ga rubuce-rubucen su Muhammadu Bello, ai sun fuskanci matsala da makiyaya da kuma da makiyaya masu yawo haka, amma akwai yadda suka bi abin. To mutane da yawa ba su sani ba, masanan mu da yawa ba su sani ba, a jami'an gwamnati ba su sani ba, to inda za a samu ana takaita su ne ana rarrabawa a hankali, zai sama wani ya ce ai an taba yin haka, na ji labarin haka, bari in je na samu ƙarin bayani.
Akasari a Najeriya ko an gudanar da wani abu mai muhimmanci a ƙarshe akan bar abin rubuce akan takarda ba tare da aiwatar da shi ba, to ko ya irin wannan tuna baya da ake yi yanzu kan iya kaucewa irin wannan matsalar ya yi tasiri ga jama'a?
Ya kamata ne a samu masana da za su rinka takaita abubuwan da muhawara da aka yi da kuma shi darasi da aka dauka, a rinka baza shi ta hanyoyi da yawa, a rinka tunatarwa da shi a bisa radio, akan yanzu social media, television da sauransu.
Wannan taron dai wani bangare ne na makon tunawa da Usman Dan Fodio karo na 8 wanda Majalisar Samarin Musulmin Najeriya ke shiryawa, ta kuma sadaukar da na wannan shekara akan cikar shekaru 15 na mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar akan mulki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun umarci kwamitocin yaƙi da annobar COVID-19 da ma jama'ar ƙasar baki ɗaya da su farga daga bacci dangane da batun mutunta matakai na kare kai daga kamuwa da cutar coronavirus, baya ga la'akari da wasu alƙalimma da aka yi da ke nuna hauhawar ƙaruwar wannan annobar a cikin ƙasar. Wakilinmu a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Bayanan da hukumomin kiwon lafiya suka tattara daga tsakiyar watannin na Oktoban 2021 kawo yau na nunin kwayar cutar corona ta fara farfadowa a galibin yankunan ƙasar nan sakamakon wasu dalilai. Mafari kenan aka buƙaci jama'a ta yi taka tsantsan, yayin da aka umarci kwamitocin yaƙi da wannan annoba su sake ɗaura ɗamara. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara.
Wannan sati an samu wajen kamar mutum 54 da sun ka kamu, sati wanda ke bi mai an ka samu mutum 84, kenan kaga an samu ƙarin. Akwai alƙalami wanda muke ce ma to da tak, wancan sati yana 0.23, sai zamanto sati wanda ke bi si wancan satin an ka samu 0.35, kenan cutar tana nan ga wanga lokaci na sanyi da tunkaro. Na biyu, babban abun da muke sa tsammani mutane kwata-kwata sun bar unhwani da takunkumi matakan kariya. Akasari wuri da za ka iska cunkoso, amma sai ka iske mahi yawa dai ba su da wannan matakan kariya.
Ministan ya yi bitar yawan waɗanda ke ɗauke da wannan cuta a halin yanzu.
Muna da kamar in ce maka mutum wajen kusan 100 waɗanda su suna ɗauke da wannan ciwon, su ne ake ce ma kamar ka active, suna nan suna shan magani. Muna da mutum kusan 25 da akwance asibiti ake nan ana musu magani, kenan waɗanda sun kusance su ne, wannan 100 sun kusance su ne, an killace su ana jiran har bayan kwana 10 a je a yi musu kamar gwaji na biyu, in ba su da komai da shiga sha'anin su, in suna da mu ɗauke su da wannan wurin a kai su asibiti a yi musu magani.
Yanzu haka ana ci gaba da zagaye na biyu na kamfen rigakafin cutar corona a nan Niger. Wannan yasa muka leƙa a cibiyar da ke asibitin Gundumar Yamai ta ɗaya.
Sunana Madam Usaini Baraka Karda, ni ce gestionnaire a nan district center Niamey. Alhamdulillah mutane na zuwa. Suna zuwa kuma tunda kunce kampanya ake ciki, suna zuwa nan nivo district ɗin da nake, kuma muna da motoci wanda suke taya unguwa-unguwa cikin RD Santé ke mata district ɗin. Ana zuwa gidan mai gari cikin CSE wajen kasuwa, inda dai da aka san za a samu mutane a je da equipe ta vaccination da kayan aikin su a aje su can. Kuma akwai relay wanda ake ce ma relay, suna shiga unguwa-unguwa suna kamar sensibilizan mutane.
Kiyaye matakan kare kai na daga cikin manyan hanyoyin kaucewa kamuwa da wannan cuta.
Duka hukumomin jahohi, hukumomin gunduma-gunduma tun daga nan nivo national, inda komite yake mun ce ta haida kwana, su ci gaba da aiki, su mai da abubuwa daban-daban waɗanda za su ba da dama kare mutane da wata sabuwar alloba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin dawo lafiya ake kawo karshen tattaunawa da Awal Ma'awiya, direban motar Golf a birnin Kaduna. Wanda ya ambato muna irin matsaloli da direbobi ke fuskanta da kuma irin kurakuran da su direbobin suke yi akan hanya. A yau muna ƙara sahira ne daga wannan gabar.
Wani shawara zaka ba wa sauran direbobi ƴan uwanka na Golf, Sharon da buses ɗin masu tafiya mai nisa daga jiha zuwa wani jiha daga wani babban gari zuwa wani?
To ni
na yadda za a kaucewa aukuwa hatsarurruka don aje lafiya kuma dawo lafiya.
To abu na farko dai da nake ba da shawara, ina so gwamnati misali musamman gwamnatin tarayya, hanyoyin da muke fama da su a ƙasar nan namu gaskiya mafi galibin za a same su a lalace. Sannan su direbobi ƴan uwana, shawarar da nake ba su shine rayuwar nan dai guda ɗaya ce, sannan in har baka mutu ba to akwai nakasa a ciki. Yau ba za a so a ce ka ce ka kalla kanka a matsayin ko baka da kafa ko baka da wani sashin jiki naka ba, ko kuma wata halittar ka ta canza, duk da jarabawa ce ta Allah, amma dai ka kula yana da kyau, ko mu kula din yana da kyau. Ya kamata irin wannan mugun gudun da ake da wannan sa zuciyar da ake cewa a sai na je wuri su biyu, ko kuma a ina so sai na je wuri nan da minti kaza, duk da Allah ina kira ga ƴan uwana direbobi don Allah don Annabi su kula, su daina irin wa'innan saurin da sauransu. Duk abin da Ubangiji ya kaddara cewa zaka same shi, wallahi zaka same shi. Wani lokaci zaka fita ba tare da ka samu komai ba, kuma haka Allah ya so. In ya so kuma ya dadada maka sai kai ka fito din, kuma ya baka abin da kai baka yi tsammani ba. So dan Allah mu rika hakuri da abin da Allah ya bamu, kada mu rika sa gaggawa a ciki. Dole muna da wata dubara da muke so sai mun mallaki abu, ko kuma sai mun same shi ta hanyar gaggawa. Mu rika hakuri, mu rika tuki a natse, mu kuma sauke fasinja a cikin kwanciyar hankali a lafiya.
To wani abu ma da na tuna da shi shine yadda wasu ku idan suka dauki mota suna gudun nan sai kaga da fasinja sun yi shuru haka. Me ke kawo haka? Kuma waɗanda kuma za su yi magana an ce akan samu wasu kuma suna faɗa da su, wai dan me su za su koya musu tuki?
To abu na farko dai kaga gaskiya wani lokaci shi ma fasinja idan ya shigo mota wani zai gaya maka sauri yake shi tun a tasha. Akwai wanda zai ce maka, in aka ce maka ya shigo mota ya zo ya samu kamar mutum ɗaya biyu a cikin mota, zai ce ma wallahi shi sauri yake. To kaga irin wannan in ka haɗu da shi, duk gudun da za ka yi akan hanya ba zai taɓa yi maka magana ba, saboda shi ma buƙatar shi yana da wani abu da yake so ya ji. So baya la'agari da cewa ai tuki sannu har Allah ya kai mu lafiya. Wani kuma zaka ga cewa fasinja a cikin mota bai buƙatar wannan gudun, da zarin ya ga direba yana wannan gudun zai samu direba ya ce mishi a malan ka lallaba da mu a hankali, mu ba sauri muke ba, wani ma yakan faɗa haka da sauransu. To wani lokaci sai ka ji direba ya ce ni zaka koya, ni kake koya a mota, ko ni zaka koya a mota, na fi ka sanin abin da nake, na fi ka sanin lissafin da nake, da Allah malan ka kyale ni in yi aiki na, in yi tuki na da sauransu. Duka ana samun irin wa'innan abubuwan tsakanin fasinja da da direba wani lokaci ana samu a ta samun irin wannan dan hargitsin na rashin fahimta da sauransu. Wannan al'ada ne ta fasinja da direba a kowane irin lokaci ana samun haka.
To me shawararka ta ƙarshe gare su da ƙarshe direban da su ma fasinjoji?
Shawara na misali barin fara da mu direbobi shine idan har fasinja ya maka complain ya ce maka don Allah wane ka yi haƙuri ka sassauta ka rage tukin nan mu lallaba, ya baka shawara ne tunda yana so ya saving din ko kuma ya kare rayuwa ne gaba daya waɗanda suke cikin waɗannan motan. So kuma ba kan shi kadai yake ma wannan tunanin ba, duk wani fasinja da kai ma da kake tuka motan kaga yayi tunani mai kyau da sauransu. Shi kuma fasinja kullum muna kira da cewa su rika zuwa gareji su hau mota, sannan yafi galiban yawanci direbobin gareji gaskiya ba kasafai ake samun su da irin waɗannan mugun gudun da nake magana akai ba, don gaskiya yawanci wani lokaci muna da tafiya ma ta limitation da akwai ka'idar tafiya da ake yawanci akwai ka'idar tafiya zai ga da wahala ga gaddirebo wanda yake cikin tasha yana aiki ka same shi ma yana irin wannan mugun gudun sai dai wani lokaci direban da zaka tsince shi a hanya damuwa zaka same shi yana da irin wannan kila yayi to Abuja ko ya fito lokaci yana da irin wannan gaggawan da sauran su
da la'aida awal ma'awiya amma ko mai zuwa kuwa za ku ji cewa
to alhamdulillah mun gode wa Allah wannan traffic light aka kawo ya rage mana aiki da yawa domin musamman in ka zo wannan junction ko roundabout sai ka ga mutane duk sun bi sun rikice wannan ya shiga kamin wancan ko a jiya hada kai ko kuma ya zamanta cewa za a sa traffic warden a wurin da zai dinga bada hannu yadda motoci ba za su zama cunkoso a wurin ba amma yanzu da aka kawo wannan traffic light din aka sassanya su a wurare da yawa a cikin jihar Kaduna za ka ga motoci sun zo suna kokari su bi wannan doka na traffic light in ja ne sai su tsaya in kuma ruwan goro ne wato yana ce maka ka dan dakata kenan ka yi shirin tafiya ko kuma ka yi shirin tsayawa in kuma kore ne wato ya baka hanya kenan ka bi ka wuce so musamman in an bi wannan dokokin sai ka ga ba za a samu cunkoso ba kuma ba za a samu hatsari ba a wayannan junction ko kuma roundabout da akwai traffic light
to sai a biyo mu a shirinmu na mako mai zuwa domin yin wannan hirar yanzu a madadin wakilin namu Sani Shaibu Malumfashi da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Hailu da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne daga Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
ba Amurka Joe Biden yana birnin Rome inda yake halartar taron kasashe mafiya arziki a duniya wanda zai biyo bayan wani babban taron sauyin yanayi mai muhimmanci tare da tasiri mai yawa Tun daga yau Asabar za a gudanar taron kwanaki biyu na G20 inda shugabannin kasashe mafiya arziki a duniya za su tattauna batutuwan da suka shafi annoba da sauyin yanayi da kuma batutuwan da suka shafi tattalin arzikin duniya. Dakarun yan tawayen Tigre na kasar Habasha sun faɗi yau Asabar cewa sun kwace babban birnin Dezi da ke yankin Amhara na Habasha inda dubin dubata yan kabilan Amhara suka nemi mafaka daga barkewar fada. Mayakan sun fita take sojojin gwamnatin Habasha daga Dezi inda suka nufi garin Kombolcha. Gatcho Reda kakakin kungiyar yan tawayen Tigray TPLF ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar turaren dan adam daga wani wurin da ba a bayyana ba. Jiya Juma'a hukumar jinyar abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da umarnin gaggawa na a yi amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer a kan yara 'yan shekaru 5-11. Hukumar FDA ta amince da yiwa yaran alluran kashi 1/3 na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya. Yanzu da aka amince da yiwa yaran rigakafin za su iya komawa makaranta da wasu harkoki fiye da garkame su a gida suna karatu ba tare da ganin abokansu ba, inji Dr. Kausal Talat na Jami'ar Johns Hopkins a cewar Associated Press. Amurka ta yi kira ga shugabannin sojin Sudan da suka yi juyin mulki da su gujewa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su iya yi a yau Asabar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya nemi a saka sunansa ne ya yi wannan kiran ga shugabannin sojojin Sudan din yayin da yake yi wa manema labarai bayani.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma can anjima idan Allah ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gunan da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile daidai ta mana sauti ni kuwa Yusuf Aliyu Haranje da na jagoranci shirin nake cewa ku huta lafiya. Peace.